This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kanana da manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na sayen da hali ya yi a ƙasar sakamakon ɗimbin basussuka da suke bin gwamnatin tarayya. A cikin shirin za a kuma ji cewa yau Litinin ne ministan Abuja Yusuf Boke ya kaddamar da yaƙi da mabarata, inda ya bayyana cewa jami'an tsaro za su fara kama su daga yau Litinin idan sun sake fitowa bara. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwali, wanda a yau shirin zai haska ne akan damuwar al'umman jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na rashin ababen kyautata rayuwa a wasu sassan jihar. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Zahara da labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya kada ƙuri'ar wuri a babban zaben shekarar 2024. Wannan lokaci ne da Biden, wanda ya yanke shawarar kawo ƙarshen takararsa na yakin neman zaɓe a watan Yuli saboda ƙaruwar damuwar Amurkawa game da lafiyarsa da kuma damuwar 'yan jam'iyyar Democrat game da damarsa na kayar da tsohon shugaba Donald Trump. Biden ya kada ƙuri'a a yau Litinin a hukumar zaben jihar Delaware da ke kusa da gidansa a wajen Wellington, inda masu kada ƙuri'a suka yi layi akan titi don kada ƙuri'unsu. Biden ya tattauna da masu jefa ƙuri'a yayin da yake kan layi, har ma ya taimaka wajen tura wata mace a keken guragu. Shugaban ya jira a layi na kusan tsawon minti 40 kafin ya kada ƙuri'arsa. Ya miƙawa ma'aikatan zaɓe shaidarsa, wanda ya sa hannu a katin zaɓe, ya sanar cewa yanzu Joseph Biden yana kada ƙuri'arsa. Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce wani gini da ya rufta a wata anguwa da ke bayan gari a babban birnin tarayya Abuja a ƙarshen wannan mako ya kashe aƙalla mutane 7. Rundunar 'yan sandan Abuja ta ce tuni aka ruguje ginin da ke anguwar Sabon Lube a Abuja, inda wasu 'yan gwangon suka ƙara lalata ginin wajen neman tarkacen ƙarafa. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Abuja Josephine Ade ta ce an ceto mutane 5 daga baraguzan gini a jiya Lahadi. Ruptawar gine-gine ta zama ruwan dare a Najeriya, inda aka samu akwa irin waɗannan lamura sama da 10 a cikin shekaru 2 da suka wuce. Hukumomi sukan ɗora alhakin irin waɗannan bala'o'i a kan gazawar aiwatar da ƙa'idojin kiyaye gine-gine da kuma rashin kula da su. Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, ta samu rugujewar gine-gine 22 tsakanin watan Janairu da watan Yuli a wannan shekara, a cewar cibiyar dokokin gine-gine a Najeriya. A watan Yuli, wata makaranta mai hawa 2 ta rufta arewa ta tsakiyar Najeriya, inda ɗalibai 22 suka mutu. Kwalejin a jihar Filato ta rufta jin kaɗan bayan da ɗalibai da yawa daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 15 suka isa a jujuwansu. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau cewa dakarun Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 100 a yankuna daban-daban na ƙasar. Rundunar sojin ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 66 a yankunan Cherkasy, Kalaminsky da Kyiv. Gwamnan Kherson Alexandria Prokhodin ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren na Rasha sun afkama wasu gine-gine a birnin Kherson, inda suka kashe aƙalla mutane 2. Sannan a birnin Kharkiv, jami'ai sun ba da rahoton harin bama-bamai da Rasha ta kai, wanda ya lalata wani gini da wani gida. Magajin garin Kharkiv Ihor Terekov ya ce aƙalla mutane 13 suka jikkata a hare-haren da aka kai a yankuna 3 na birnin. Ma'aikatar tsaron Rasha ita ma ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 21 da aka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare. Bangaren adawa a Georgia ya sanar da gudanar da wani gangami a yau, inda yake kira ga mabiya da su fito kan titina don nuna rashin amincewa da abin da suka kira magudin zaɓe wanda ya baiwa jam'iyyar Green Party mai mulkin ƙasar nasara. A ranar Lahadi ne Prime Minister ƙasar, wanda memba ne a jam'iyyar Georgian Dream, ya bayyana nasarar da jam'iyyarsa ta samu a matsayin mai ban sha'awa kuma bayyananne. Ya kuma ce duk wani yunkuri na yin magana akan magudin zaɓe to tabbas zai gaza. Jam'iyyar Georgian Dream, wadda yanzu ke shirin yin wa'adi na hudu akan karagar mulki, ta samu kujeru 89 a majalisar dokokin ƙasar, inda jam'iyyun adawa hudu masu goyon bayan yammacin Turai suka samu kujeru 61 gaba daya. Sai dai jam'iyyun adawa na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben. Kasashen yammacin duniya sun bayyana damuwarsu, inda suka bayyana sakamakon a matsayin koma baya ga demokradiyyar Georgia da kuma yadda jam'iyyar ke goyon bayan Moscow. Japan ta fuskanci wani yanayi na dambarwar siyasa a yau, bayan da jam'iyyar da ta dade tana mulkin kasar ta fuskanci mafi munin kayi a zabe cikin shekaru 15 da suka gabata, lamarin da yasa Prime Minister Shigeru Ishiba ke fuskantar matsin lamba kan yayi murabus tare da nuna shakku kan yadda za a kafa gwamnati mai zuwa. Kuri'ar ta ranar Lahadi ta nuna jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP da karamar takwaratta ta kawance Kumito sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin kasar, lamarin da ya haifar da rudani na neman kananan abokan hulɗa don kafa gwamnati cikin kwanaki 30. Ishiba, wanda ya zama Prime Minister a watan da ya gabata, ya yi fatan zaben zai karfafa shugabancinsa a daidai lokacin da jama'a ke nuna fushinsu kan badakalar kudade na siyasa da tsadar rayuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga tarayyar Najeriya, inda za ku ji cewa kungiyar ƙanana da manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin yajin aiki na sanyin da hali ya yi a ƙasar sakamakon ɗimbin basussuka da suke bin gwamnatin tarayya. Wannan lamarin dai ya jefa ɗalibai da ma'aikata na jami'a cikin wani mawuyacin hali. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya aiko mana da rahoto akan haka.
Kungiyar ƙanana da manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na sai baba ta gani, bisa dalilin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fita batun bukatunsu da suka hada da ƙin biyan basussukan kudadensu na watanni hudu. Tuni dai kungiyar ta ƙanana da manyan ma'aikata na jami'o'i ta ƙasa ta umurci dukkanin membobinta da su aje aiki a duk inda suke a jami'o'in Najeriya. Bayanai dai na nuna cewar ƙanana da manyan ma'aikata na jami'ar tarayya da ke jihar Rivers, wato Unifor, sun tsunduma cikin wani yajin aiki, kuma kan haka ne ya sa na ji tabbakin wani ƙaramin ma'aikaci da ke jihar Rivers ya ce
senior and junior staffs of the universities are on strike, which is
yana cewa ne sunana Barido Tamino ya ce mun tsunduma cikin wani yajin aiki a jami'ar Port Harcourt sai yadda hali ya yi, kuma wannan umurni ne muka bi na uwar kungiyar ta manya da kananan ma'aikata a jami'ar jihar Rivers. Halin da muke ciki dai a yanzu halin takaici ne, domin kuwa mun shiga wannan yajin aikin ne sakamakon dimbin basussukar da muke bi na akalla watanni hudu. Da haka kuma na ji ta bakin wasu dalibai da ke jami'o'i daban-daban na ƙasa domin jin ko ya wannan yajin aikin ya shafe su, ko da yake dai wannan yajin aiki ba na malaman jami'a bane.
Gaskiya wannan yajin aikin bai bamu a farin ciki da ake a shiga, saboda yanzu haka muna abin da muna jaraba yanzu kadan ma ya rage wasu su karasa, ko wanda yanzu ma paper biyu ne kawai ya rage musu su karasa abin nan exam din su, wasu uku wasu ma dai bai wuce hudu ba ko suna da yawa. Sai yanzu za a je wannan strike, gaskiya ba karamin ci bane ga student ba, don haka muna kira ga gwamnati ta yi wani abu akan wannan strike din da kuma makaranta, domin a duba mana dai mu samu mu karasa exam din mu, in ma ya zama lalle dole sai an je yajin aiki.
Ita ma wata a jami'ar Port Harcourt ta ce
well Tana
cewa ne sunana Boma Barasuwa, ta ce ra'ayina dangane da shiga wannan yajin aiki abin takaici ne. Ina ganin san bai dace ba, yajin aikin dai an fara shi a jami'o'in arewacin Najeriya, kamar yadda Farfesa Bala Sale da Wakin Tofa na Jami'ar Bayero da ke Kano ya shaida mini Taure Salula.
Me dai bai shafi malamai ba sosai, saboda kamar yau ni ma na je jarabawa ta dalibai, amma yan primary school an koro su, wato future staff primary school. Yanzu za ka ga dai kamar dai quiet place, kamar ba jaban da ma dalibai suna jarabawa. Gaskiya fun ya shafi inda aka saba ganin jami'a, to abin dai ba daɗi dai, ba daɗi.
Da haka kuma na ji ta bakin malaman jami'o'i kan yadda wannan yajin aikin ya shafe su. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja ga abin da yake cewa.
Ka san yajin aiki har kullum ba taimakon tsarin koyarwa a ƙasar mu yake ba, sai dai ya maida abubuwa baya. A yayin da su kuma suka riga suka tsunduma ta baba sai ta gani, muna jin kishin cewa su kansu malaman jami'an ma nan da gobe zuwa jibi su ma za su tsunduma nasu yajin aiki. Kaga kenan za a wayi gari dukkan jami'o'in Najeriya sun rufe su, sai da ɗalibai kuma za su wayi gari suna cikin su ma tsaka mai wuya.
Yajin aiki dai a jami'o'in Najeriya ya ɗau tsawon lokaci, domin kuwa tun lokacin tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari an samu yajin aiki daban-daban, wanda kuma ya fi kowane daɗewa, inda ya kwashi aƙalla watanni 8 makarantu a kulle a sassa daban-daban na ƙasa. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato da wannan rahoton. A yau Litinin ne ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ya kaddamar da yaki da mabarata, inda ya bayyana cewa jami'an tsaro za su fara kama su daga yau idan suka sake fitowa bara a titunan babban birnin. To sai dai kungiyar masu lalura ta musamman ta ƙasa ta ce za ta kalubalanci wannan doka a kotu idan hakan ya faru. To ko menene dokar ƙasa ta ce game da ƴancin mabaratan? Domin jin amsar wannan tambaya, ku biyo mu a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Abuja is returning to beggar's city. It is embarrassing that people who come in, the first thing they see are just beggars on the road.
Anan ministan birnin tarayya Nyesom Wike ne yake cewa birnin tarayya Abuja ya zama kaman birnin mabarata, kuma wannan abin kunya ne a gare mu. Wike ya ce duk lokacin da baki suka shigo garin, babu abin da suke fara karo da shi sai mabarata a titunan birnin. Saboda haka daga yau Litinin 28 ga watan Oktoba zai fara diban mabarata daga kan titunan Abuja. Wiki ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta ba, domin wasu sun zama abin da ake cewa informa a Turanci, wato waɗanda suke ba 'yan ta'adda labari. Saboda haka daga yau Litinin 28 ga watan Oktoba zai fara ɗiban mabarata daga kan titunan Abuja. Amma shugaban kungiyar masu larura ta ƙasa Comrade Yarima Suleiman ya ce kungiyar za ta ɗau mataki.
Minista kai ya manta mutane masu bukatar musamman mutane ne wanda suke da biyayya da tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa, suke biya da kuma dokokin Najeriya. Amma minista ya gane cewa wannan mutane masu bukatar musamman mutane ne kamar kowa. Muna son minista kafin ya bada wannan wa'adi, mun zata cewa za a tanada da wani yanayi mai kyau kamar yadda ake bada aikin yi ga mutane, a doki mutane masu bukatar na musamman a ba su aikin yi. Ya kamata ce minista su samar da irin rancen da ake ba mutane, ba a doki wannan rancen a bari. Minista ya ce daga cikin su akwai informa, ma'ana kamar ta'addanci ake zargin wasu masu bukatar na musamman da shi. Wannan magana kuskure ne sosai. A iya sanin mu minista ya san tsarin doka, ya san shugabancin masu bukatar musamman. Ya kamata a zona da wayannan masu bukatar musamman. Kar ya sa ƴaƴanmu su zama suna kyaman mu, wanda suke tausaya mana suke taimaka masu zama suna kyaman mu don an ambace mu da wata kalma ta informa, ma'ana ta ta'addanci. Wannan abin bai muna daɗi ba. Muna son cewa ya janye kalmar cewa akwai informa cikin wanda suke bara kan titi ko kuma masu bukatar musamman. Da muna taushe kunninmu na bisa walakancin da ake mutane, amma yanzu ba za mu yi daɗin ga zata mutane mu ba.
To menene kundin tsarin mulki ya tanada kan wannan hukunci da minista ya dauka? Ba da sa Mustafa Haruna so ba, yayi fashin baki.
A takaice, cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba wata doka da ta hana ayi bara. Saboda haka mabarata suna da ƴanci su zaga su danyi baransu. Dan kundin tsarin mulki ta ba su dama su yi walalansu yadda suka ga dama. So in fact suna da yanci ma su kai minister court to name entrance su cewa ya hana su walwala.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan har kungiyar masu larura ba su shirya da minister ne son wike ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1 sai 2 sai 2 4569989, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, sai a ci gaba da bibiyan mu domin samun labarai game da zaben Amurka da ke tafi a mako mai zuwa. Yanzu ko ga Mahmud Kwari da shirin mu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan matsalan hanyar mu kogi, babban kogin Malam Garba nan, yadin kogin ta kawo dai yana ci mutane da yawa. Yaran mu masu zuwa makaranta masu na nan sun rasa rayukansu yayi yawa sosai.
Primary healthcare, asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde, tun zamanin Gongola State. Staff babu, kayan aiki babu,
duniya fa ta waye. Sun cewa abinda suke zuba mana nan, mu ma muna nan muna lissafi muna kalla, muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba.
Al'umar karamar hukumar Ardo Kula a jihar Taraba ta Arewa maso gabashin Najeriya ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin, kuma wannan shine batun mu na yau. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. Amfanin kansa yana kikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, kodi kote na sasa mura.
Madalla, masuware watakila la'akari da yadda sha'anin cigaban rayuwar ɗan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa saboda rashin samar da ababen da suke zama ginshiƙan rayuwar bani Adama, ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya samar da wani daftarin wanzar da ci gaba mai ɗorewa a shekara ta 2015, kuma kusan dukkanin ƙasashen duniya suka rattabawa hannu bisa alƙawarin cewa za su aiwatar da shi gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin ƙasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu, kuma kafin haka ma bayan kasar ta kama tafarkin demokaradiyya babu katsewa bana shekaru 25 da suka gabata, 'yan siyasar kasar suke alkawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan kasar musamman ta fuskar kiwon lafiya, ilimi, lantarki, hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kuma uwa uba raya noma da kiwo. Sai dai har yanzu 'yan Najeriya da dama na fama da kamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta Najeriya. Al'umar garin Ardo Kola mai nisan kilomita ƙasa da 10 daga Jalingo, Shalkwatar jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban.
Kana magana da hakimin Ardo Kola ne, mai suna Alhaji Yusuf Abubakar. Muna da matsaloli da yawa kaman rashin zaman lafiya na irin masu daji da kuma rasin hanya daga Jalingo zuwa Ardo Kola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai. Wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin Malam Garba nan yadin ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa amma muna da kole-kole kam wani lokaci kole-kole yana juya mutum a ruwa. Yaranmu masu zuwa makaranta masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai. Muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawaye mana gada kogin Malam Garba zuwa Ardo Kola don mu samu saukin rayuwa.
Aji kai maganar ilimi kuma
ilimi dai muna da primary tun 1975 aka kafa mana primary school har zuwa yanzu mu dai bamu samu secondary na awarding na Ardo Kola gabaki daya bamu samu secondary na gwamnati ba sai community. Community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu mutane sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane. Muna nema dai gwamnati ta sa hannu ta karba mana wannan makarantar a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan masu daji suka fafakta mu
wato
yan ta'adda mu samu muma mu ci moriyar gwamnati ta wannan gefin ta ilimin din.
Baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana, wasu daga cikin mazauna garin sun yi ƙarin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a ƙwarya.
Ni ne mai suna Jacob Jacquin daga karamar hukumar Ardo Kola. Rashin zaman lafiya wato insecurity da muka samu mun san cewa lalle mutane sun ji jiki gaskiya. Abubuwan da aka dan noma na daidai a ci abinci mutane sun dauka sun zo sun dauki gida a gare lokacin da kinafa suka wargaza mutane da rana za a hau mashin a zuwa ɗebe ku a tafi da to Allah ya taimaka an dan samu dan sayida kadan gwamna ya taimaka an dan samu harba sun koma yanzu matsalolin da muke fama da shi didi ne gurin kwanci kamar da mutane suke fama din nan babu mu daga Jalingo a nan bakin kogi waya 50 zai kai Ardo Kola zai kai mana wuta waya 50 daga Jalingo ko amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan sola din ma da aka kawo guda 8 ne fadin Ardo Kola gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba.
Kana magana da Honorable Stephen Ardo.
Akwai primary wa'anda suka wawwase haka nan suka ruruse ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu. Muna da primary healthcare asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde tun zamanin Gongola State. Staff babu, kayan aiki babu, wa'ansu abubuwan da ya kamata asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda ta maintaining wancan community da ba za su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko wani abu ya faru tunda mutane ne suke zaune a kauye. Ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu. Abubakar malam suna nan da yawa kawai.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta.
Kwada yake al'ummar Ardo Kola sun bayyana kalubale da dama da suke fuskanta amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta Taraba suka yi martani a kai.
Sunana Idris Goje, Permanent Secretary Minister of Education, Taraba State. Akwai makarantu da yawa da muka karba a wurin community don mu yi managing issue da kyau. Yanzu dai mun karba makarantu ya kai kusan 30.
Yanzu waɗannan community na Ardo Kola, wani ne alƙawari za ka yi musu domin ganin wani al'amari a kanka?
Magana alƙawarin ɗaya ne sai su zo ministry. In suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school. In suka applying muka ga application ne based on application ne za mu sa a je assessment makaranta. Aka je assessment a wurin din za a ba su form maybe sai su cicika duk daga abin da ya kamata criteria da ya kamata za su akwai ka'ida da ya kamata in suka meeting din su sai a ba su approval and take over kamar da na faɗa a baya. Aka take over gwamnati sun dauke nauyin makarantan kenan za a zama duk abin da ake gudanar maka gwamnati za su musu.
Masu aure karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne.
To madalla gaida na Kwari yanzu ko ga Murtala da shirin labaran wasanni.
Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta raba gari da mai horar da ƴan wasanta Erik ten Hag biyu bayan kashin da West Ham ta bata da ci biyu da nema a wasan gasar Premier ta wannan makon da suka fafata a jiya Lahadi. Ten Hag mai shekaru 54 ya kwashe dan lokaci yana fuskantar matsin lamba da rashin tabbas kan makomar aikin horar da ƴan wasan kungiyar da ya soma a shekara ta 2022 sakamakon koma baya da rashin nasara a wasanni. Kashin da kungiyar ta sha a wasan na jiya ya sa ta koma ta 14 a tebrin gasar Premier da maki 11 a yayin da kungiyar ta sami nasara sau uku kacal a cikin wasanni 9 na gasar da ta buga a kakar wasanni ta bana. Kungiyar ta bayyana mataimakin Ten Hag Ruud van Nistelrooy a zaman wanda zai rike shugabancin kungiyar na riƙon ƙwarya kafin nada tabbataccen koci na dindindin. Hukumar kwallon kafa ta kasar Libya ta sha alwashin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF ta yanke mata bayan samun ta da laifin tozarta tawagar ƴan wasan Super Eagles na Najeriya sa'ad da suka ziyarci kasar domin fafata wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka a ranar 13 ga wannan wata. Wani kwamitin ladabtarwa na hukumar ta CAF shine ya yanke wa kasar ta Libya hukuncin baiwa Najeriya galaba da ci 3 da nema a wasan da ba a sami bugawa ba, tare da durawa hukumar kwallon kasar tara ta dala Amurka 50,000. An soke buga wasan ne bayan da tawagar ta Najeriya da aka karkata akalar jirgin saman su daga Benghazi zuwa wani karamin filin jirgin sama suka kwashe tsawon sama da sa'o'i 18 ba tare da wata kulawa ko kai su inda ya dace ba, lamarin da yasa suka yanke shawarar bijirewa buga wasan tare da komawa kasar su. Wata jaridar wasanni ta kasar mai suna Libya Review ta rawaito cewa hukumar kwallon ta Libya da tuni ta bayyana kalubalenta kan wannan hukuncin. Ta dauko hayar wani kwararren lauya dan kasar Tunisia Ali Abbas domin tsaya mata a fafutukar ta daukaka karar. A kasar Zambia ana zaman makoki kan rasuwar wasu ƴan wasan kwallon kafa 7 da suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya auku a jiya Lahadi. Hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da aukuwar hatsarin na motar safa ta kungiyar kwallon kafa ta Chibuma Town Council FC a yayin da suke kan hanyar zuwa buga wasan gasar league ta mataki na uku a arewa maso yammacin kasar. Haka kuma hukumar ta tabbatar da mutuwar ƴan wasan 7 yayin da wasu 12 kuma suka sami raunuka. 5 daga cikin su an garzaya da su zuwa babban birnin kasar na Lusaka domin ba su kulawa ta musamman. Kawo yanzu ba a kai ga bayyana sunayen ƴan wasan da suka rasu ba. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF ta aiki da sakon jajantawa tare da nuna alhini akan wannan babban rashi. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya kada ƙuri'ar wuri a babban zaben shekarar 2024. Biden ya kada ƙuri'a a yau Litinin a hukumar zaben jihar Delaware da ke kusa da gidansa a wajen Wellington, inda masu kada ƙuri'a suka yi layi akan titi don kada ƙuri'unsu. Biden ya tattauna da masu jefa ƙuri'a yayin da yake kan layi. Shugaban ya jira a layi na kusan tsawon minti 40 kafin ya kada ƙuri'arsa. Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce wani gini da ya rufta a wata anguwa da ke bayan gari a babban birnin tarayya Abuja a ƙarshen wannan mako ya kashe akalla mutane 7. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Abuja Josephine Ade ta ce an ceto mutane 5 daga baraguzan gini a jiya Lahadi. Ruftawar gine-gine ta zama ruwan dare a Najeriya, inda aka samu akwai irin waɗannan lamura sama da 10 a cikin shekaru 2 da suka wuce. Hukumomi sukan ɗora alhakin irin waɗannan bala'o'i a kan gazawar aiwatar da ƙa'idojin kiyaye gine-gine da kuma rashin kula da su.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye, inda masu fashin baki daga jam'iyyar Republican da jam'iyyar Democrat na nan Amurka suka fafata a wata zazzafar muhawara akan shirin tsaka mai wuya. Don haka sai a tare mu a lokacin domin jin ƙarin bayani akan yadda zaɓen Amurka za ta gudana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamayi da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yako makiri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.